الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna shida ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 26 ga watan 5 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai misali kai ma wanda ba musulmi ba ziyara. Wannan ba laifi ba ne, ya halatta a shar'ance wanda kuke makwabtaka da shi ko kuma kuke wata mu'amala ta yau da gobe a matsayinsa na kafiri ka kai masa ziyara, kuma kai masa wannan ziyara da za ka yi ka ɗauke ta a matsayin wata dama ce wadda za ka yi ƙoƙarin tallata masa addininka ta hanyar daɗaɗan kalmomi da kyautatawa da mu'amala wadda take kyakkyawa, ka bujiro masa da musulunci, kamar yadda dalilin da yake tabbatar da halaccin haka akwai wani yaro bai Yahudi da yake yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikace aikace, ya kwanta rashin lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tallata masa musulunci. An yi dace kuma yaron yana gaban mahaifinsa, ya daga idansa ya kalli mahaifinsa, mahaifinsa sai yake bashi umarni, yake ce masa ati Abul Qasim, ba abin da Abul Qasim yake faɗa maka, saboda su Yahudu sun yi sani sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne da gaskiya, Allah ya zabe shi ya turo shi. Sun tabbata musulunci shi ne addini na gaskiya ɗaya-ɗayan addini wanda Allah zai karfa ma mai shi a gobe kiyama. To amma ni ya hana su rungumi musulunci su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hasada da kuma kwaɗai, saboda abin da suke karɓa daga hannun mabiya, kuma da jin tsoron bajewar ƙasar da aka tila musu, don mutane ne masu son girma. Shi yasa Allah ya zarge su akan wannan mummunar hali. Ubangiji ta'ala yake cewa ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Yanzu kwa ringa umarnin mutane da aiki na alkhairi shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiga musulunci. Mutum sai ya rago ya lallabo na kusa da shi sai ya ce masa shiga addini. Watan sauna an kusa kun, Ubangiji ta'ala ya ce kuna barin kawunan ku, ku ba kwa karba wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta wannan littafi wanda ke hannun ku, littafin at-taura, kun tabbata manzo ne na gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce afala ta'qilun, shin yanzu ba kwa hankaltar wautar ku da rashin hankalin ku. Don haka a takaice dai wannan hadisi yana tabbatar mana halaccin musulmi ya kai ma arni ziyara, kuma kar ya dauke ta kawai haka ziyara ce ta jin dadi da wannan, a'a, ka dauke ta wata dama ce wanda zaka tallata masa addininka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu ahadisul anbiya, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na labarun annabawa. Darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 34, baban da ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul A'raf da suratul Hud da suratul Ankabut, wa ila madiyana akhahum shu'ayba. Ubangiji ta'ala ke fada cewa lalle mu ne muka aika annabi Shu'ayb zuwa mutanen Madiyana a matsayin dan uwansu ne na danganta ba na addini ba, wanda kar mu manta bayani ya gabata akan wannan kissa, wanda farkon abinda annabi Shu'ayb alaihi salam ya kiraye su zuwa gare shi shine tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, ba kan shi farau ba, duk wani manzo da Allah ya turo tun daga farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam har izuwa cikamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alaihim ajma'ina, kowanne daga cikinsu farkon abinda yake buɗe da'awarsa da shi shine kira izuwa ga tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Domin tauhidi matsayin fondasiyon yake ga ibada, kamar yadda gini ba yadda za a yi ya zauna ya tabbata sai idan an yi fondasiyon na kirki, duk ginin da ba a dora shi ba akan fondasiyon to sunan shi rusheshe, ba inda zai je ya zo. To shi yasa tauhidi shine farko, in ya zauna duk abin da aka gina na ibada zai samu zama da izinin Allah. Amma matukar tauhidi bai zauna ba, ko shekara 1000 mutun yayi yana ibada wal iyazu billahi, ba yadda za a yi wannan ibada ta samu karbuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi Shu'ayb anan min ya fada farko cayi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, yace ya ku jama'ata kusan ku kadaita ubangijinku da bauta, a sama ko a ƙasa ba ku da wani abun bauta in ban da shi. To haka ƙarshen manzanni cikamakin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, farkon abin da ya ringa kira shine tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Fada yake ya ku jama'a, ku ce la ilaha illa Allah, ku rabauta da duk abin da kuke guri a rayuwarku ta duniya da makomar ku lahira. Sai da yi shekara 13 a birnin Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kira yake zuwa ga tauhidi. Domin dukkan wannan shekaru 10 da aka yi na farko a Makka, babu wani abu da aka shar'anta na ibada, abin da ya shafi sallah, azumi, zakka, iya abin da manzon Allah yake kira tauhidi. Sallah kafin a yi hijira da shekaru 3 aka farlanta ta, kenan sai da shekara 10 yana kira zuwa ga tauhidi. Kawai abin da ake bukata da jama'a su faɗi la ilaha illallah, su kudirce ma'anarta a zuciyarsu. Shi yasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanninmu. Ubangiji ta'ala ya ce face sai mun turo masa saƙon cewa yadda al'amarin yake a sama ko a ƙasa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce illa ana, face ni sarki mahaliccin kowa da komai, fa'buduni, ku kadaita ni da bauta, kar ku bauta ma wani in ban da ni. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa duk wani manzo daga cikin manzannin da ya turo, farko abin da yake faɗa kira zuwa ga tauhidi. Shi yasa can yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ubangiji ta'ala yace tabbas a cikin kowace al'umma mun tura manzo na musamman. Abinda manzon yake faɗa shine ku kadaita Ubangijinku da bauta, wajtanibu at-taghut, ku nisanci tagut. Idan aka ce tagut, duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da sansa da yardarsa, duk wanda aka sarrafa masa ibada yadda ya amince da wannan ibada da aka sarrafa masa, to ya zama tagut, shine shaytani. To a takaice dai kissar ta gabata, kissar Annabi Shu'aib alaihi salam, wanda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana wannan kissa a cikin suratul A'raf da suratul Hud da suratul Shu'ara da suratul Ankabut. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi baban da ke bayansa. Ala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa inna yunus lamina al-mursalin ila qawlihi wa huwa mulim. Ala Mujahid huwa ibn Jabr ay mudhnib wa qawlihi al-mashhun ay al-muwaqqar wa qawlihi falawla annahu kana min al-musabbihin al-aya wa qawlihi fanabadhnahu bil-ara ay biwajhi al-ard wa huwa sakim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin ay min ghairi zati aslin ay dubba wa nahu wa qawlihi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ilahin wa qawlihi wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa maqzum ay kazim wa huwa magmum. Qala hadathana musaddad huwa ibn musarhad ibn musarban qala hadathana yahya huwa ibn sa'id al-qattan an sufyan huwa ibn uyayna al-hilali al-makki annahu qala hadathani al-a'mash huwa sulayman ibn mihran al-kahili al-kufi qala ha wa hadathana abu nu'aym huwa al-fadl ibn dukayn qala hadathana sufyan an al-a'mash ana abi wa'il huwa shaqiq ibn salama ana abdillah huwa ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد يونس بن متى قال حدثنا حفص بن عمر هو بن جياز قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج الواسدي العتكي عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري عن أبي العالية هو الرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أؤتي بها شيئا كرها فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار فقام فلقم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فذهب إليه فقال أبا القاسم إن لي ذمة وأهدا فما بال فلان لطم وجهي فقال لما لطمت وجهه فذكر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أولياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت حميد بن عبد الرحمن هو الهميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ما لم الله يجيك أن سنفقى وأنم بابيني وأنك بياني جمدا فدر الله سبحانه وتعالى أتكين سورة الصافات وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أتقيتي شي wannan babi yana bayani game da kissar annabi Yunus alaihi salam shine ubangiji ta'ala yake fada wa inna yunusa lalle annabi Yunus alaihi salam lamina al-mursalina lalle yana daga cikin manzanni wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo wannan nasi ne na alqur'ani wanda yake tabbatar mana manzancin annabi Yunus an gane ko ubangiji ta'ala yake tabbatar mana lalle Yunus alaihi salam manzo ne daga cikin manzanninsa wadanda ya turo wanda bayanin ya gabata imani da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala yana kasancewa ta hanya biyu kayi imani da su jumlatan hanya ta biyu shine tafsilan a dunkula duk wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da wanda ya bamu labari da wanda bai bamu labari ba mu yi imani da su gaba daya la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah wani mu yi imani da shi wani mu karyatar da shi aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda alqur'ani ya tabbatar da sunna dukkan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sai mun yi imani da su da wanda Allah ya ba mu labari da wanda ma bai ba mu labari ba domin ya faɗa ga manzansa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka tabbas mun turo da manzanni na musamman gabaninka daga cikin manzannin da muka aiko ubangiji ta'ala yace wasu mun baka labarin su wasu kuma bamu baka labarin su ba an gane ku kenan kaga hanya ta sanin cewa daga cikin manzannin Allah akwai manzuwa ne dole sai ta hanyar wahayi ta hanyar wahayi ne kadai alqur'ani da sunna zamu iya gane cewa akwai manzo kaza mai suna kaza to shi yasa a cikin alqur'ani ubangiji ta'ala ya zana mana manzannin sa kusan 25 to amma a dunkula akwai hadisi da yazo wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi adadin manzannin Allah 313 adadin annabawa 124 sai dai wannan hadisi baya cin karo da ita wannan aya an gane ko ta cewa daga cikin manzanni wasu mun baka labari wasu ba mu baka labari ba a wannan hadisi shi abin da yake bayani akan sa adadin annabawa da manzanni ita kuma wannan aya tana bayani daga cikin manzannin wasu an baka labarin su wasu kuma ba a baka labarin su ba to shine anan ubangiji ta'ala yake faɗa wa inna yunusa lalle annabi yunus alaihi salam lamina al-mursalina yana daga cikin manzanni wanda na turo zuwa gabayina ubangiji ta'ala yace idza abaka ila al-fulkil mashhun ba su labari yayin da shi annabi yunus alaihi salam wato ya guje ma mai gidansa ya tafi zuwa wani girgin ruwa wanda yake al-mashhun abun cikawa da jama'a wanda an labta masa kaya an cika shi da jama'a an gane ko kamar yadda a cikin kissar annabi yunus alaihi salam lokacin da ya gudu ya tafi zuwa wannan jirgi ya hau shi ne yake faɗa ga jama'a yake cewa bawa ne ya guje ma mai gidansa domin kasancewar shi annabi yunus alaihi salam ya fita ne daga alƙaryarsa ba tare da an ba shi izinin fita ba yayi fushi sai ya tafi zuwa wannan jirgi kamar yadda dai ƙarin bayani zai zo shi ne yace idza abaka ila al-fulkil mashhun ba su labari yayin da ya gudu ya tafi zuwa wani jirgin ruwa wanda yake abin laucewa da kaya an cika shi da kaya an cika shi da jama'a an gane ko shine ake kira ash-shahan ash-shahan shine wato shine lodi da mutu kenan idan aka ce al-mashhun shine anan yace al-muwaqqar shine abin cikawa wanda an masa labtu fasahama wato sai yayi ƙuri'a da shi da mutanen da suke cikin jirgin fakana minal mudhabina wato sai ya zamanto daga cikin ababan rinjaya ƙuri'a ta faɗo a kansa faltaqamahu al-hutu a lokacin nan da suka cilla shi cikin teku kai tsaye kifi sai ya hade shi wa huwa mulim alhali kuma ya zo da abin da za a zarge shi idan aka ce mulim fa'il ne bi ma'ana maf'ul ay malum ay allazi ata bi ma yulamu alayhi wanda ya zo da abin da za a zarge shi shine ubangiji ta'ala yace falaula annahu kana minal musabbihina ba dan ya kasance daga cikin masu tsarkake ni game da duk abin da bai dace da ni ba yana daga cikin masu girmama ni Ubangiji ta'ala ya ce lalabi safi baɗinihi ila yomi yi bu'asu, tabbas da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin. Ubangiji ta'ala ya ce har izuwa yinin da za a rayar da matacci shi ne yinin alkiyama, da wannan cikin kifi ya zame masa kabari. Ubangiji ta'ala ya ce fa nabazzanahu bil ara'i wa huwa saqim, sai muka jefo shi bil ara'i a wata ƙasa wadda take sushashiya. Idan aka ce al-ardul ara, ita ce ƙasa wadda take tsiraitacciya, wadda babu ciyawa, babu wani itace, babu wata malaba inda mutum zai labe, kungurumin jeji wanda babu wani abu da zaka je ka kare kanka da shi, wanda kawai fili ne. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fanabazzanahu bil ara'i, sai muka jefo shi a wata ƙasa wadda take ka ce sushashiya, ko ka ce wuhintacciya, wadda babu itace, babu watsu, babu komai, kawai fili ne, babu inda mutum zai iya labewa. Wa huwa saqim, Ubangiji ta'ala ya ce halin yana mara lafiya. Wa ambatina alaihi shajaratan min yaqin, Ubangiji ta'ala ya ce kai tsaye, wato sai muka tsira masa wata itaciya, min yaqin wato ta yaqin, yaqin shine wato duma, shine ai malam yake cewa min gairi zati aslin, wadda ba ta da makengyama, duk iccen da ciyawar da take tsurowa wadda ba ta makengyama, wadda za ta yi gindi ta yi tsawo, to ita ce ake kira yaqin, kamar duma, kamar kankana, kamar guna, duk abin da yake yado shine ake kira yaqin. Kenan anan me ake nihi da yaqin? Shine duma. Ubangiji ta'ala ya tsira masa wato duma. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka aika shi izuwa wasu jama'a 100,000, au yazidun, bal ma sun haura akan 100,000, au anan malamai suka ce bi ma'ana bal ai bal yaziduna. An gane ku, jama'ar da aka tura shi zuwa gare su sun haura akan 100,000. Fa amanu, sai suka yi imani da Ubangijin su, fa matta'anahum ilahin, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka jiyar da su daɗi ilahi ne, wato har izuwa lokacin mutuwarsu. To kamar yadda an rawaito kissa ta annabi Yunus alaihi salam, Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya kyautata dangananta daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata, cewa annabi Yunus alaihi salam Ubangiji ta'ala ya aiko shi zuwa mutanen wani birni wanda ake kiran birnin Nainawa, wanda Nainawa tana daga cikin garuruwa na Mosul. Mosul ko tana da cikin kasashe garuruwa waɗanda suke na Iraki a yau. Mosul birni ne daga cikin manyan biranen Iraki. To akwai wani birni da ake kiran shi Nainawa, yana biyar wannan birni na Mosul, wanda shi ma a cikin Iraki yake a yau. Nan Allah ya turo annabi Yunus alaihi salam. To a lokacin nan annabi Yunus alaihi salam ya kirayi mutanansa izuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, kuma ya tabbatar musu cewa in har ba su karɓi saƙon da ya zo da shi, suka ƙaryatar da shi, to su san da cewa azabar Allah na nan tafi. Kamar yadda kowane annabi da kowane manzo haka yake faɗa ma jama'arsa, in har ba a gaskata shi ba, to su tabbata akwai bala'i da musiba na nan tafi, ita ce azabar Allah. To shi annabi Yunus alaihi salam sai ma ya musu alƙawalin cewa in dai ba ku gaskata ni ba, to lokaci kaza azaba na nan tafi. Ya ayyana musu lokacin da azaba za ta zo. A lokacin nan annabi Yunus alaihi salam sai ya fita gabarinsu yana mai fushi da su, alhali kuma ba tare da an bashi izinin cewa ya fita. An gane ko? Kuskurensa kenan. Ya fita gabarin jama'arsa ba tare da an bashi izinin cewa ya fita. Amma ai duk annabawan Allah da manzannin Allah galibi in ka koma kissar su sai in azaba ta zo sauka Allah yake turo sakon cewa manzon shi ya tattare ya nashi ya fita. Kamar yadda Allah ya kissanta mana wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha. Allah ya turo wahayi ga annabi Musa cewa mazai tattare ya nashi mabiyan shi banu Isra'il ya bi dare mazai fita. Haka in ka dauka annabi Lut alaihi salam lokacin da azabar Allah za ta sauka ga jama'arsa Ubangiji ta'ala ya ce wahayi muka yi wa qadaina ilaihi anna zalika al'amra anna dabira haula'i maqdu'un musbihi. An gane ko kuma can da Allah ya ce masa fasiri bi ahlika bi qid'in min al-layli. Ubangiji ta'ala ya ce masa ka tafi kai da iyalinka da duk waɗanda suka yi imani da kai a cikin wani yanki na dare wala yaltafit minkum ahad wa mudu haisu tu'maru. Kar wani daga cikin ku ya waiwaya. Ubangiji ta'ala ya ce ku shude ku tafi zuwa inda aka umarce ku. To haka ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ga kowane annabi da kowane manzo. Idan azaba ta zo sauka Allah yakan yi wahayi ga manzansa cewa ya tattara ya nashi ya bar gari. Kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah zai halakar da duniya wahayi Allah ya yi ga annabi Nuhu cewa ya kera jirgi ya sassaka jirgi. Kuma Allah ya umarce shi cewa ya dau dangogi biyu na miji da mace daga dukkan halittu ya saka a cikin wannan jirgi. To shi annabi Yunus alaihi salam sai ya fita gabarin jama'arsa yana mai fushi da su ba tare da an bashi izinin ya fita. Shine ai Ubangiji ta'ala ya ce idza abaka ila al-fulkil mashhur, yayin da ya gudu. Idan aka ce abaka wato min al-ibaq ne, al-ibaq shine ma'ana gujewar bawa, bawa ya guje ma mai gidansa, dan haka gujejjen bawa ake ce masa abdun abiq. An gane ko? To lokacin da ya gudu gabarin jama'ar sa ya tafi zuwa wani jirgi na ruwa wanda yake al-mashhur, wanda yake abin labcewa da jama'a da kaya. To lokacin da ya tafi ya shiga cikin wannan jirgi, jama'a sai suka ga wannan jirgi ya fara tangal-tangal yana famar birkicewa. To a lokacin nan sai suka faɗa, sai suka ce lalle a cikin wannan jirgi akwai wani mai laifi. Tare da cewa a wata riwaya shi annabi Yunus da kansa ya ce musu a cikin jirgin nan ni bawa ne wanda ya guje ma mai shi, don haka ku fito da ni ku jefa ni cikin teku in yaso ku yi ta ku tafiya. Suka ce a matsayinka na annabin Allah ba za mu cilla ka ba. Aka ce to ayi ƙuri'a. Aka yi ƙuri'a sau uku, ana ƙuri'a kawai sunan annabi Yunus sai ya fito, sai ta faɗo kansa. To a lokacin nan sai suka ɗauke shi sai suka jefa shi a cikin wannan teku. Jefa shi ke da wuya kai tsaye wato wani katon kifi wanda ake kiran shi hut. An gane ko? Idan aka ce hut shine kifin da Bature yake ce mishi dolphin, ko kuma suna ce mishi baleen. Katon kifi ne wanda duk a cikin dangin kifi babu kifi wanda yake da girman shi. Wanda kar mu manta mun wuce da hadisi a cikin wannan darasin namu na Sahihul Bukhari, wani kifi wanda wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fita yaki, wanda suka samu gawar kifin a bakin teku, wanda suka zo suka ringa saran nama, wanda kurmin idan shi kifin raƙuni da labtun kaya da mutum a kan shi ya hau, amma bai kai tsawon wannan kurmin idan kifin ba. Kurmin idan kifin raƙuni da mutum a kai, amma bai kai tsawon shi ba. to irin wannan kifi shine ya hade Annabi Yunus alaihi salam, shine ake kira hut. To lokacin da wannan kifi ya hade shi sai ya je karkashin teku, yana zuwa karkashin teku Annabi Yunus alaihi salam kamar yadda yake cikin riwayar sai ya ji tasbihi, wato na tsakuwa, ma'ana ƙasa wadda ke karkashin teku tana tasbihi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dama Allah ya faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Jin haka ke da wuya, kai tsaye Annabi Yunus alaihi salam sai ya ringa tasbihi yana tsarkake Ubangijinsa game da abin da bai dace da shi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya kissanta mana nau'in tasbihin da ya yi. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce wa zannuni, ba su labarin ma'abucin kifi, shi wannan kifi shine ake ce masa hut, kuma shine ake ce masa nun, an gane ko, shine nun. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin ma'abucin kifi shine Annabi Yunus, idh dhahaba mughadiban, lokacin da ya tafi yana mai fushi ga barin mutanansa, ya fita ya bar garin ya je ya shiga wannan jirgi. Ubangiji ta'ala ya ce fa dhanna an lan naqdira alayhi, yayi zatan ba za mu kuntata masa ba, mu tsare shi. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka tsare shi a cikin cikin kifi, fanada sai kira da babban murya. Lafazin fanada minan nida ne, idan aka ce annida, kira wanda yake kunshe da ɗaukaka murya, shine yace fanada fi zulumati, wato yayi kira da babban murya a cikin duhwai, ga duhun teku, ga duhun kumfan teku, kuma ga duhun cikin kifi, kuma ga duhun dare can karkashin kasan teku. Yace Allah ilaha illa anta, lalle lamarin yace babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa, illa anta, face kai Ubangiji na abun bautata. Sai ya ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka game da duk abin da bai dace da kai ba, inni kuntu minaz zalimina, lalle ni na kasance daga cikin masu zaluntar kawunansu, domin na fita ba tare da an bani izinin fita. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fastajabna lahu, sai muka karba masa wannan ruku da ya yi mana, wana jainahu minal ghammi, muka tsiratar da shi wato daga bakin ciki da kuncin da yake ciki. Ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika, kamar yadda muka tsiratar da bawan mu Annabi Yunus nunjil mu'minina, dukkan mu'minai Ubangiji ta'ala ya ce in suka dawo gare mu haka muke tsiratar da su. To shine a cikin wannan yanayi menene ya kai shi yayi fushi ya bar jama'arsa, saboda ya musu alƙawarin cewa in suka ƙaryata shi ba su karɓi saƙon da ya zo da su, to a iya lokaci kaza azabar Allah ga nanan tafi. To su kuma mutanen Annabi Yunus lokacin da suka ga azaba ta haɗu ga tana, tana shirin sauka, mi za a yi, gaba ɗayan su sai suka kaskanta kai ga Ubangiji suka yi imani, kuma Allah ya karɓi imaninsu. Wannan azaba shi yana jiran azaba ta sauka, Allah sai ya yi ta gaba ɗaya, wanda kuma wannan ita ce al'umma ɗaya ɗaya wadda ta ga azaba ido da ido, saukar azabar kawai ya rage suka yi imani, Allah ya karɓi imaninsu. Babu wata al'umma da Allah ya karɓi imaninta a lokacin saukar azaba in banda mutanen Annabi Yunus, su kadai ne Allah ya toge. Kamar yadda a cikin sura ta musamman suratu Yunus Ubangiji ta'ala ke faɗa, fa laula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wamatta'nahum ilahi. Ubangiji ta'ala ya ce falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha, mi zai hana wata alƙarya ta yi imani, imanin ta ya amfane ta kafin saukar azaba? Ubangiji ta'ala ya ce illa qauma Yunus, sai mutanen annabi Yunus kadai lamma amanu, yayin da suka yi imani da mu, Ubangiji ta'ala ya ce kashafna anhum azaba al-khizi fil hayati dunya, sai muka yaye musu azaba ta kaskanci a wannan rayuwa ta duniya. Wa matta'anahum ilahin, Ubangiji ta'ala ya ce muka jiyar da su dadi, shine muka rayar da su zuwa lokacin mutuwarsu. Amma duk al'ummar da suka yi imani a lokacin saukar azaba, imanin su baya amfanansu. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul Fusilat, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Ubangiji ta'ala yace yayin da suka ga azabar Allah, qalu amanna billahi wahdahu, sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, duk wani abin da muke hada bautar Allah da muke hada shi da Allah a cikin bauta, a yau mun kafirce masa, ba mu yarda da shi, ba mu amince masa ba. Ubangiji ta'ala yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana, imanin su yayin da suka ga azabar mu, Ubangiji ta'ala yace bai zaman toba da zai amfane su. Dan haka babu wata al'umma wadda ta yi imani a lokacin saukar azaba, imanin ta ya amfane ta in banda mutanen annabi Yunus. Ga dai Fir'auna da ya ga halaka ido da ido, imani yayi, amma imanin shi bai amfane shi ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin al'ana wa qad asayta qawli wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Al'aya, imani yayi kalimatu shahada a lokacin saukar azaba, to amma imanin sa bai amfane shi ba. Ka'ida ce Allah ya aje, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, duk wanda zai yi imani a lokacin saukar azaba, to imanin shi ba zai amfane shi ba. Waɗanda kawai imanin su ya amfane su sune wannan mutanen annabi Yunus. Shi yasa ita wannan sura ta kunshi kissosi da dama, ita suratul Yunus, amma da yake ita sura ana diba abin da yafi mamaki a cikinta, da shi ake ambaton sura, shi yasa aka ambaci wannan sura suratul Yunus, saboda wannan kissa. Walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus, Ubangiji ta'ala yace lamma amanu, yayin da suka yi imani, kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya, muka yaye musu azaba ta kaskanci a wannan rayuwa ta duniya. Wa matta'anahum ilahin, Ubangiji ta'ala yace muka jiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwarsu, ma'ana Allah ya ci gaba da rayar da su har zuwa ƙarshen ajalinsu. To shine anan shi annabi Yunus kenan, lokacin da kifi ya hade shi, ya zauna a cikin kifi, a wata riwaya suna cewa kwana 40, wata riwaya sati guda, balma wasu daga cikin magabata suka ce ya zauna shiga da safi kuma da yamma Ubangiji ta'ala ya fitar da shi. Shi dai a takaice ya zauna a cikin cikin kifi, Allah ya tsare shi a wannan cikin cikin kifi, kuma kasancewar shi wannan kifi, Ubangiji ta'ala ya ganar da shi, ya yi masa wahayi cewa ya zo ya amayo shi. Kifin ya zo gabar teku ya amayo annabi Yunus. Shi ne Ubangiji ta'ala kuma sababin abinda ya tsiratar da shi wannan tasbihi, kamar yadda ya faɗa falawla annahu kana minal musabbihina, ba dan ya kasance daga cikin masu tsarkake ni game da duk abin da bai dace da ni, domin haka ce at-tasbih shine at-tanzihu wat-tamji, tsarkake Ubangiji gabarin duk abin da bai dace da shi ba, sannan kuma da girmama shi. wanda wannan ya ishe mu dalili mu fahimci cewa babu wata addu'a, babu wani zikiri da yake yayi ma bawa duk wani kunci da ya shiga sama da yawaita tasbihi, sama da yawaita tasbihi. Duk kuncin da bawa ya shiga matukar zai yawaita tasbihi, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yayi masa. Gashi ne annabi Yunus alaihi salam cikin cikin kifi ne, kunci ne ya shiga, kuncin da babu irin shi. Amma menene sababin fitar da shi daga cikin wannan kunci? Tasbihi shine tsarkake Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce falaula annahu kana minal musabbihina, ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi masu tsarkake ne, lalabi safi badinihi ila yumi yubasuna, da ya zauna, da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin har izuwa yinin da za a tada alkiyama, da cikin kifin shine kabarin shi. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya nuna mana ismullahil a'zam, sunan Allah mafi girma, wanda in bawa ya kirayi ubangijinsa kai tsaye Allah ya amsa masa, idan ya roki ubangijinsa wani abu ya dauka ya bashi, manzon Allah ya ce shine du'a'u Yunus ibn Matta, addu'ar annabi Yunus dan Matta. Manzon Allah ya ce shine sunan Allah wanda yake mafi girma, dan haka ka saki reshe, ka saki ganye, ka kama reshe. Duk wani kama kama da ake ga wani sunan Allah mafi girma, wai da shine jirgin sama yake tashi, da wani menene suna ne koyayye, wannan duka shaci fadi. An gane ku? Ai za ka ji abubuwa da dama suna fada su malamai cewa wai wannan shine ismullahil azam, kai ta wahala a rayuwarka. An gane ku? Sanin hanya ya fi sauko, dawo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, ta nan zaka san menene ismullahil azam. Manzon Allah ya ce shine addu'ar annabi Yunus dan Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma ka zo kana kama kame wani ahamun sakakun halaun yasu, wanda kwata kwata kalmomin ba a san ba ma menene ma'anar sakakun sa, kuma kai ilhadi ka ce sunayen Allah ne na boye. Shi ko duk wanda zai ce Allah yana da suna kaza, babu nassi na alqur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to yayi ilhadi. Ubangiji ta'ala ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayuji zauna ma kanu ya'malu. Babu wanda ya isa ya ce suna kaza suna ne na Allah, ko sifa kaza sifa ce ta Allah, matukar babu dalili alqur'ani da sunna. To ita wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yace ita ce ismullahil a'zam, wanda in bawa ya kirayi ubangijinsa ya amsa masa, in ya roke shi ya dauka ya bashi, yace ita ce addu'ar Yunus ibn Matta. Wace addu'a ce? Sai ka koma cikin suratul anbiya, wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenan addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haka zaka yi ta yi ka maimaita, kai ta maimaitawa, ka daga hannu ka roki ubangijinka bukatunka, kuma ba wani adadi, saboda addu'a ibada ce, ba ibada adadi sai Allah ko manzonsa. Duk wanda ya ba addu'a adadi yace kaza zaka yi, sai ka ce masa ina dalili, in babu dalili to bar ta kofa bude kai iya iyawarka. Ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi idan yayi addu'a yana maimaitawa sau uku. An gane ko? Amma wanda zai baka cewa ka je wai in kai nafila raka'a biyu, in ka salamce sai ka maida goshinka kasa wai ka yi ta so 40 ne ko 41, sannan wai sai ka roki bukatunka. To kaga wannan mutum ya zo da wata sabuwar bid'a, sujada ta musamman, ba sujudu shukur, ba sujudu tilawa, bayan ka salamce daga sallah kawai ka kai goshi kasa, to wace sujada ce kake? Ana kuma in ma kayi ta a cikin sujjadar a cikin sallah kayi ta a mahallin da bai dace ba, domin aya ce ta Al-Qur'ani, aya ta Al-Qur'ani koda ta kunshi ma'anar addu'a ba a karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujjada. Aya ta Al-Qur'ani koda ta kunshi ma'anar addu'a haramun ne karanta ta a cikin ruku'u ko a cikin sujjada, sai dai in ka dan canza mata huska, maimakon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sai ka ce inna kunna minaz zalimina. In ka ce inna kunna minaz zalimina, wannan ta fita daga cikin layin Al-Qur'ani, saboda shi Al-Qur'ani lafazinsa da ma'anar shi daga Allah yake, baya halatta a dada ko a rage ko a canza. In ka dan canza wani harafi ta fita daga cikin layin aya ta Al-Qur'ani ta zama addu'a, kamar yadda rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, aya ce ta Al-Qur'ani haka ta zo kuma addu'a ce. Amma ba za ka yi ta a cikin ruku'u ko a cikin sujjada ba tare da ka canza mata huska. In har kana so ka yi ta a cikin sujjada, to sai ka dan canza mata huska, maimakon rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sai ka ce allahumma rabbana atina, ko kuma ka cire rabbana allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, ko rabbi atini fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar, ka dai tan canza mata huska, to a lokacin ne yake halatta ka yi ta a cikin sujjada ko a cikin ruku'u. To dan haka dai a takeice, yin ta zaka yi ka maimaita, ka yi ta maimaitawa, ka daga hannu ka roki ubangijinka. Ba laifi zaka iya gabatar da sallah ta nafila a matsayin tawassuli, Allah ya karbi wannan addu'a taka da zaka yi. To da wata wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wani ya gama sallah sai manzon Allah ya ji shi yana fada, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Manzon Allah sai yake cewa tabbas ka roki Allah da suna wanda yake mafi girma, maza ka roki abinda kake so a baka. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Da ita wannan, da wannan addu'a ta Annabi Yunus, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sune ismullahi al-azam, sunan Allah mafi girma. Shine Ubangiji Ta'ala yace falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Ubangiji Ta'ala yace fanabazzanahu bil arahi, sai muka jefo shi a wata sushashiyar kasa, kasa wadda take tsiraitacciya, wuhintacciya, wadda babu duwatsu, babu itace, babu komai, fili ne tantagaryarsa, babu wani abin da zai iya kare mutum. Shine Ubangiji Ta'ala yace bil ara'i wa huwa saqim, halin yana marar lafiya. Shine yace wa ambatna alaihi shajaratan min yaqin, sai muka tsira masa wato wata itaciya wato ta duma. Idan aka ce yaqin kenan, kamar yadda bayani ya gabata, duk wata ciyawa, itaciya da take fitowa take yado wadda ba ta mikewa, ita ce ake kira yaqin. Shine anan yace addubba, wato shine duma. Ubangiji Ta'ala yace wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, sai muka aika shi zuwa wasu jama'a 100,000, bal ma sun haura akan 100,000, aw anan bi ma'ana bal ay bal yazidun. Sai yace fa amanu, sai suka yi imani da ubangijin su, fa matta anahum ilahin, muka jiyar da su dadi zuwa lokacin mutuwar su. To shine anan malam sai yazo da ayar da ke cikin wato suratul qalam. Ubangiji Ta'ala yace ma manzansa fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti, ka dau hakuri ga hukuncin ubangijinka. An gane ko? Hukuncin ubangijinka da abin da yace ka yi, sai ka dau hakuri ka jimre. As-sabru ala ta'atillahi, nau'i na biyu as-sabru an ma'asiyatillahi, daukan hakuri ga barin saba ma Allah, shi ma sai ka dau hakuri ka jimre. Na uku shine as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, daukan hakuri da jimrewa akan abinda Allah yake kaddara ma bawa na bala'i da musiba mai radadi a zuciya. Shi yasa malamai a karkashin wannan aya suka ce hakuri kala uku ne, fasbir li hukumi rabbika, sai yace wala takun ka sahibil huti, karka zamanto kamar ma'abucin kifi. Shine annabi Yunus izna da lokacin da ya kirayo ubangijinsa wa huwa makazum, yana mai cike da fushi, an gane ko, wa huwa makazum yana mai hade fushi, yana cikin bakin ciki da bacin rai. Shine yace laula anta darakahu ni'matun min rabbihi, ba dan ni'ima ta ubangijinsa ta riske shi, lanubi zabil ara'i wa huwa mazmum, da an jeho shi a ƙasa wadda take soshashiya wa huwa mazmum, yana abin zargi. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin. To shine anan malam sai yazo mana da hadisi, hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin Musaddad ibn Musarhad daga Yahya ibn Sa'id daga Sufyan ibn Uyayna, shi ko daga Al-A'mash shine Sulaiman ibn Mihran, malam sai tahawil sanad ila sanadin akhar. Shine kenan in aka yi ha kar mu manta ya gabata, shine tahawilu min sanadin ila sanadin akhar, kenan daga wannan sanadi an juya ka zuwa wani sanadi na daban. Kaga wannan sanadi na farko wane ne? Malamin malam Musaddad, shi kuma daga Yahya ibn Sa'id, shi kuma daga Sufyan ibn Uyayna, sannan daga Amash. To malam sai juya mu kuma zuwa wani sanadi na daban wanda ya rawaito daga malaminsa Abu Nu'aym, shine Al-Fadl ibn Dukayn, shi kuma daga Sufyan, maimakon Musaddad daga Yahya. Shi kuma wannan hanya kenan wanda malam ya juyo mu ita Abu Nu'aym daga Sufyan, sannan shi kuma daga A'amash, kenan kaga sun hade da Sufyan wannan da wancan sanadi, daga Abi Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, shi ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yake cewa kar ɗayan ku ya fada yace inni khairun min Yunus, yace ni nafi annabi Yunus. Wannan hani ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, kar ɗayan ku ya fada yace ni nafi annabi Yunus. Me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan hani? Dan kar ka karanta kissar annabi Yunus ka dan ga abin da yayi, ka dan samu wata tawaya a cikin ka, tauye shi daga matsayin da Allah ya mishi a cikin zuciyarka, ka ringa ganin cewa kamar ma ka bi shi juriya da wani abu. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hani, saboda so da yawa idan mutun zai karanta kissa, idan ya ji wani abu, wasi-wasi na shaytani yakan iya susuwa a zuciyar shi ya dan ji wani abu. To shi yasa annabi manzon Allah yace kar ɗayan ku ya fada yace inni khairun min Yunus, ni nafi annabi Yunus. Zada Musaddad, Musaddad ya dada a riwayarsa Yunus ibn Matta kenan karkace ni nafi Yunus dan Matta, an gane ko? Manzon Allah ya danganta shi zuwa mahaifinsa kamar yadda zamu iske a wacce riwaya, sunan mahaifinsa ne Matta, an gane ko? Ta unkin shadda zaka mata Matta, karshen kuma akwai aliful maksur, Yunus ibn Matta. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa mayan bagili abdi, bai dace ba ga wani bawa daga cikin bayi an ya kula ya fada yace inni khairun min Yunus ibn Matta, yace ni nafi Yunus dan Matta. Wa nasabahu ila abihi, manzon Allah ya danganta shi zuwa mahaifinsa, mahaifinsa shine Matta. Wasu sun rawaito cewa mahaifiyar shi ce Matta, amma wannan riwaya ita ce ingantacciya, mahaifinsa shine Matta. Gane ko? Sannan hadisi na uku a karkashin baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na fada bainama yahudiyun, yayin da wani bayahudi ya aridu silatahu, yana tallata kayansa a wata kasuwa, ya bujuro da kayansa kayan sayarwa, idan aka ce sila ita ce haja, kayan sayarwa, yana fada uhudiya biha shay an karihahu kaza aka taya kayan shi ma bi sallama ba shi ba yahudan yana fada yana cewa uhudiya biha shay an karihahu an bashi kaza akan wannan kaya karihahu yaki ma'ana an taya masa kaza ma bi sallama ba fa qala sai shi ba yahudan ya fada sai yace la wallazi istafa musa alal bashar yace rantsuwa nake da ubangijin da ya zabi annabi Musa da fifita shi akan ƴaƴan Adam domin Allah ya faɗa inni stafaituka alal nasi bi risalati wa bi kalami shi ba yahuda yake wannan rantsuwa nake da ubangijin da ya zabi annabi Musa ya fifita shi akan ƴaƴan Adam fasami'ahu rajulun min al ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ji shi fa kama falaba ma wajhahu sai ya tashi ya je ya kashe ba yahudan da mari shine yace fa kama falaba ma wajhahu sai ya tashi ya kashe wannan ba yahude da mari wa qala sai ya fada yace taqulu wallazi istafa musa alal bashar wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama baina azhurina ka ringa fada kana cewa wai rantsuwa kake da ubangijin da ya zabi annabi Musa ya fifita shi akan ƴaƴan Adam alhali manzon Allah yana tsakanin mu yana rayi zaka ringa fadar irin wannan kalima fa zahaba ilaihi a lokacin nan shi wannan ba yahude sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna mana in amma abu ba maganar ka dauki hukunci ka dauki doka a hannunka an gane ko idan aka maka abin da ba daidai ba to ka kai gun inda za a fitar maka da hakkinka shi yasa anan shi ba yahudan sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce abul qasim ya kai abul qasim anan munada ne mahzufu adatin nida ay ya abul qasim saboda su ba su yarda da shi a matsayin annabi ko manzo bai ce ya rasulullah ko ya nabiyullah sai ya ce ya abul qasim inna li zimmatan wa ahadan yace ina da alƙawari tsakani na da kai ina daga cikin yahudawa waɗanda suke masu alƙawari fama balu fulani ladama wajihi me yasa wane ya maru fuskata menene laifi na menene nayi a sababin me zai mare ni fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka kirawo wannan mutumin Madina wanda ya maru ga Yahuda manzo Allah ya tambaye shi lima ladamta wajihahu dan me kama da fuskar shi wanda wannan yana nuna mana in an fada maka abu sai ka tsaya ka bincika haka ne ko ba haka ba yace masalima da damta wajhahu dan mi kama da fuskar sa fa zakarahu sai ya ba manzon Allah labari ai jin shi ne yana fada yana cewa wallazi istafa Musa alal bashar ni ko naga bai dace ba abin da yake kenan yana nuna Musa yafi ka fa gadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai fushi ataru iya fi wajhihi sai daga aka ga alamar fushi ta bayyana a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hausawa suka ce labarin zuciya a tambaye fuska wannan fushi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi sai da alamar fushin ta bayyana a fuskar sa sun makala sannan manzon Allah sai ya faɗa la tufaddilu baina awliya'illahi kar ku ringa fifita tsakanin waliyan Allah a wata nuska baina anbiya illahi kar ku ringa fifita tsakanin annabawan Allah ku ce annabuwa ne yafi annabuwa ne an gane ko ba tare da dalili ba inda dalili wanda ya nuna annabuwa ne yafi wani wannan ba laifi bane amma ba tare da dalili ba ba a fifita tsakanin annabawan Allah haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fifita tsakanin su sai da dalili shi yasa dalilai suka tabbatar da cewa waɗannan annabawa biyar da ake kiran su ulul azmi minar rusul sun fifici dukkan annabawa da manzanni kuma a cikin su fiyayye shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
dalili shine hadisin da yake fada ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama, manzon Allah yace ni ne shugaban ƴaƴan adam a ranar kiyama. To shine anan manzon Allah yace kar ku fifita tsakanin waliyan Allah, fa innahu yunfaku fis suri, za a yi busa a cikin kahu domin alkiyama. Fa yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, dukkan halittun da suke cikin samai da ƙasai gaba ɗayan su za su mutu. An gane ko lafazin fa yas'aqu anan ai fa ya mutu, domin lafazin as-sa'iq yana daukan ma'anar al-maut, mutuwa, sannan kuma yana daukan ma'anar suma, kamar yadda yake can fa karra Musa sa'ika, nan kuma da yace wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, fa sa'ika ai shine fa mata. Thumma yunfaku fihi ukhra, sannan sai ayi wata busa ta daban. Fa akunu awwala man bu'isa, manzon Allah yace nakan kasance ni ne farkon wanda za a tada. Idan an yi busa ta tashi, manzon Allah yace wa ana awwalu man yashqu anhul qabr, ni ne farkon wanda kabari zai tsage ya dago kai idan an yi busa ta tashin alkiyama. Fa idza Musa akhizun bil arsh, sai ga maka annabi Musa tintini yana rike da wato makyangyama ta al'arshi, ma'ana wata kafa daga cikin kafafuwan al'arshi, tintina annabi Musa yana rike da ita. Maza Allah yace fala adari, yace ban yi sani ba, a husi wa bi sa'atihi yawmat tur, shi tintina an masa lissafi ne da suma da yi ranar da wannan dutsi ya rugulguje ya fadi yana some, tintini shi an sakauta mishi da wancan ne, shi yasa na ganshi a raye kawai tintini yana rike da wannan. An bu isa kabli, ko kuma shi ma ya mutu kuma an tado shi ne kafin ne, manzo Allah ya ce ni dai ban yi sani ba. To kaga anan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana wata fadala ce ta annabi Musa. Yanzu misali in annabi Musa ya tashi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi, wannan wata daraja ce ga annabi Musa. In ma bayan tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi annabi Musa shi ma ya farfado ya tashi, wannan ita ma daraja ce ga annabi Musa. To wannan malamai suka ce me yiwa, an gane ku, me yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka yana fadar haka kafin ayi masa wahayi a sanar da shi cewa shine fiyayyen annabawa da manzanni, ko kuma yana fada akan haka dan kaskanta kai ga Ubangiji tare da ya san shine fiyayye a cikin su, amma yake cewa kar a fifita shi. Sai yace wala aqulu, bazan fada ba in ce inna ahadan, lalle ga wani afgalu min Yunus ibn Matta, cewa yafi annabi Yunus dan Matta. Sannan malam sai yazo da hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairu min Yunus ibn Matta, bai dace ba ga wani bawa, ma'ana bai halatta ba, domin lafazin layan baki yana daukan ma'anar laye hillu. An gane ku, siga ce daga cikin su ya gutta hare, layan baki ne abdin, bai dace ba ga bawa, ai bai halatta ba an ya kula ya ce ana khairu min Yunus ibn Matta, ni na fi Yunus dan Matta. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.